Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM da kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai Alfa Radio dake Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Nazira Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdul da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Juma'a 15 ga watan Satumba na shekarar 2017. Yau take ranar demokradiya ta duniya wacce Majalisar Dinkin Duniya ta makala a kalanda. Saboda haka za ku ji mu dauke da rahotanni akan ranar ta yau. Sai kuma mu tsallaka kasar Niger inda al'ummar a garin Agarar suka koka game da wata musifa ta jefar da jarirai da aka haifa. Inda hakan wani sabon abu ne a wurin su kamar yadda aka saba a kowace Juma'a. Yau ma ba mu da wani maudu'i da za ku yi tsokaci a kansa sai dai ku kira ku bayyana mana abin da ke ranku ko kuma aifa ke faruwa a kewayenku. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayin ita ce alamar tarawa 1 2025655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a farkon lambar. Za mu kawo muku labarin wasanni amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Wani bom da aka harhada a gida ya fashe a cikin wani jirgin karkashin kasa yau da safe a birnin London ya jiwa mutane 29 rauni a wani lamari da ƴan sanda suka bayyana a matsayin harin ta'addanci. Ma'aikatan gaggawa sun ce babu wanda ya ji raunin da ya zama barazana ga rayuwarsa, tuni kuma aka sallami 8 daga cikin waɗanda suka ji raunuka bayan yi masa jinya. Luke Wamsey, wani wanda fashewar ta auku daura da shi, ya bayyana cewa na ji wata ƙara mai ƙarfi a haguna da na waiga sai na ga walƙiya hayaƙi kuma ya turnuƙe, daga nan kuma sai aka fara turmutsutsu aka fara tattake jama'a. Nan da nan ƴan sanda suka bayyana lamarin a matsayin harin ta'addanci suka kuma killace wurin yayin da kuma aka dakatar da sufurin jiragen ƙasa a waɗansu sassa na ɗan ƙaramin lokaci. Mark Rowley, mataimakin kwamishinan ƴan sanda na birnin London, ya bayyana cewa hayaƙi ya tunnuke wurin, daga nan sai aka fara jin warin wani sinadari mai guba. Ya ce fasinjoji manya suka kuma riƙa bankaɗe ƙananan yara da ke cikin jirgin a kan hanyar su zuwa makaranta. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa yau Juma'a cewa batun Koriya na Arewa, wato Koriya ta Arewa, shine shugaba Donald Trump zai fi fada ƙarfi a kai lokacin da ya halarci taron Majalisar Ɗinkin Duniya karan farko a matsayin shugaban ƙasa. Koriya ta Arewa ta harba mukami mai linzami da ya bi ta kan Japan karo na biyu tun da Trump ya yi barazanar tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro a watan Agusta a kan Pyongyang idan ta ci gaba da takala. Gwaji na baya-bayan nan ya ƙara tada hankalin ƙasashen duniya kan batun ƙera makaman nukiliya da kuma ayyukan Koriya ta Arewa na makamai masu linzami. Hale ta yi bayani ne yayin ganawa da manema labarai a fadar White House, a inda mai ba shugaban ƙasa shawarwari kan harkokin tsaro HR McMaster ya ce Koriya ta Arewa ta kasance ƙalubalen tsaro mafi haɗari da ke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa a halin yanzu. Ta kuma ce takunkuman da aka kakaba wa Koriya ta Arewa sun tauye tattalin arzikin ƙasar kuma babu sauran matakin diplomasiya da ya rage da za a iya ɗauka yanzu. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan majalisar tsaron, wato majalisar dokokin ƙasar Togo, sun fara muhawara kan wa'adin shugaban ƙasa yau Juma'a bayan an shafa kwanaki ana zanga-zangan neman yiwa kundin tsarin mulkin ƙasar garan bawul da kuma kawar da iyalin da suka yi kaka gida bisa karagan mulkin ƙasar. Iyali ɗaya ne ke mulkar ƙasar ta Afirka ta Yamma na tsawon shekaru 50, kuma shugaba mai ci yanzu Faure Gnassingbe ya hau karagan mulki ne tun shekara ta 2005. Abokan hamayya Gnassingbe suna nema a ƙayyade wa'adin shugabanci zuwa biyu da bin tsarin yin zaɓe zagaye na biyu da kuma ba da dama ga 'yan asalin ƙasar da ke zaune a ƙasashen ƙetare su kaɗa ƙuri'a. an fara zanga-zanga ne ranar 6 ga watan Satumba, kuma jami'an tsaro sun yi amfani da barkunan tsohuwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar. Magoya bayan gwamnati su ma sun gudanar da tasu zanga-zangar na nuna goyon bayan jam'iyya mai mulki. Shugabannin jam'iyya mai mulkin dai sun yi kira da a kwantar da hankali, suka kuma ce shugaban kasan ma yana goyon bayan yin garan bawul. Daga ƙarshe, Turkiya da Rasha da kuma Iran sun amince yau Juma'a da wata yarjejeniya da za ta samar da dama ga ƙasashen su haɗa hannu wajen sa ido a yankin da aka keɓe a matsayin tudun mun tsira a lardin Idlib na ƙasar Siriya na tsawon watanni 6. Bisa ga sanarwa haɗin gwiwa da aka fitar bayan tattaunawa a ƙasashen uku da aka yi a Kazakhstan. Ƙasashen uku sun kuma amince su kafa cibiyar sa ido da aiwatar da sauran yankunan da suka rage kai hare-hare a kewayen Siriya a kuma tattaunawa ta baya-bayan nan da aka gudana a Astana.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana yau 15 ga watan Satumba a matsayin ranar demokuraɗiyya. Saboda haka, wakilinmu Hassan Umar Tambuwale tattauna da Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto, inda ya yi mana fashin baki dangane da demokuraɗiyya a Najeriya.
Abin da ke nan shi ne, idan ka nemi demokuraɗiyya a Najeriya, wannan ne karo na farko don da ya kasance muka yi shekaru da 1999 har muka kawo yau, sojoji ba su jidda muna ba. Idan ka nemi ta farko da aka fara, sojoji sun jidda. Idan ka nemi wanda aka yi bayan Shehu Shagari, sojoji sun jidda. Amma a halin yanzu jama'a sun fahimci muhimmancinta, sun fahimci mulkin soja ƙauyanci ne. Duk abin da za a iya yi, jama'a za su iya gyara da kansu. Waɗanda suka zaɓa, idan sun yi aikin da kasa a ci gaba da zaɓen su a ci gaba. Idan kuma sun yi aikin da kasa a canza su, jama'a kuma su canza su. Ba shakka mun kama hanya mai kyau.
To Farfesa, idan aka auna da ƙasashen Afirka, ina demokuraɗiyyar Najeriya take?
To ka san da ƙasashen Afirka da yawa, har dai Afirka ta yamma ita Najeriya uwa ce. Domin a lokacin da aka so awa demokuraɗiyya karan tsaye a nan kusa gare mu a Gambia, ai kaga ita Najeriya ita an ka fuskanta cewa ana neman ta shugabanci mai da wannan demokuraɗiyya a Gambia, kuma bata yi wani abin nan ba ta shiga gaba, kuma an kai nasara a kai. Wurare da yawa inda suka shafi Afirka ta yamma haka ake ciki. To ba ma kaɗai ba, idan ka dubi mutanen Nijar, ai sun yi godiya sanda an kai zaɓe, suka ce da yawa abin da shafi shanin zaɓe, har da wasu irin abubuwa da suke shafar zaɓe da motoci da makamantansu, sai godiya suka ce Najeriya ta taimaka musu kwarai da gaske.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To har ila yau kan maganar ta ranar demokuraɗiyya, Babangida Jibril ya jiyo mana ra'ayin wasu mutane guda biyu, inda ya fara da tambayar mutum na farko kan bambancin da ya gani tsakanin gwamnatin farar hula da ta soja. Ga abin da ya ce.
To za mu gan bambanci tsakani sojojin da ma demokuraɗiyya. To demokuraɗiyyan dai gaskiya, tun da dai su suka zo yanzu, za a ce misali da ya fi kusan shekara 10 wani abu yanzu dai, gaskiya akwai little changes. Amma duk da haka dai, kowanne party yana da abun ganansu da yake goya baya sosai. In sojoji ne, za mu gan cewa akwai tsaro sosai fiye da wannan haka demokrasi yanzu nan. Amma demokrasi yanzu za ka gan kowa yana da irin kamar irin freedoms of abubuwa haka sosai akwai shi a demokrasi. Amma inda sojoji ne, akwai dokoki da abu kaza in kayi wallahi sai an takura mutum. Amma demokrasiya suka ga abun dokan dai ba sosai haka ba ne. Amma inda canji ne, to alhamdulillahi dai so far ana gani dai. Amma ba za a iya cewa 100% an samu canji a kan wannan demokuraɗiyya ba.
To yau ranar demokuraɗiyya ta duniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya, to ya ka fahimci demokuraɗiyya da Najeriya da sauran ƙasashen duniya?
Yanda na fahimci demokuraɗiyya na duniya, baki da har da namu nan Najeriya, su Turawa su suka fi sanin demokuraɗiyya. Amma mu Afirka, musamman zan ce nan Najeriya, ba su fahimci ma me ake nufi da demokuraɗiyya ba, don saboda zage-zage gagaba mai ƙarfi, ba su san demokuraɗiyya ba daga gaba ba.
Amma gashi ana zaɓe, kuma yanzu haka ma gwamnatin farar hula ne.
Eh muna cikin ta amma ai yanda suke ake tafiyar demokradiyyan ba su domin fada shi fada ce ko kuma gaba dunnan sashin yanayi nan sashin ce bai da ba kaga ashe ba su ma fanci me demokradiyyan ba to suna da sauran aiki kamar mu dai musamman na Najeriya da muke cikin ta
yanzu dai fatan yan Najeriya shine ganin yadda tsari na demokradiyya yake neman gindin zama a kasar musamman idan aka yi la'akari da tashin tashina da ke ci gaba da wakana nan da can inda ake zargin jami'an tsaro da masojoji da kare haƙƙin bil'adama zargin da kuma sojojin da jami'an tsaro ke musantawa baban yajibrin muryar Amurka daga Lagos.
To madalla baban gida sai kuma mu tsallaka kasar Niger inda tamar abari ta yi rahoto akan jefar da jariri sabuwar haihuwa da aka yi a garin Agadez.
Wani al'amari da ya tada hankalin mazauna garin Agadez shine jefar da jarirai abinda ba a saba gani a garin Agadez ba. A baya bayan nan wata ƴan mata ta jefar da jaririn da ta haifa a shadda ko salanga makociyar su yarinyar da bata so a ambaci sunanta ba da abin yau kana a gabanta ta yi bayani kamar haka.
Mun san tana da ciki kin dokin gida kowa san tana da shi amma da ta fita ta tayi ta ba musan lokacin da ta yi ba kuma da sahe da muka tashi ni ina wurin gazamni zana arwalla na gane ta ta shigo kuma kwabciya ta waga kuwata ta kai bidin na pump nayi zamanin zana ar wallahi tace mini su sun ga wani iko Allah nace mata ni ku ka gani tace mini yaro cikin shalanga nace mata wace irin shalanga tace mini shalanga dai talakwal na tashi na tsaye da naje sai na iske wanda ya gani kuma sai da nan leka na ga yaro ga nan yana shi dashi nace ha yalla Allah wan gada da ta kawo ta yada inda kace ta bani sai in rike abuna ko cikin dare ta tsada ni tace mini amshi tsohuwa sai in kama in ashe abuna muna nan wurin sai tura nan makwabtan mu kuma wasu yace a tayi a kiro sojawa na ta aka tayi kiran su da suka zo su ma suka zo suka diba suka kore mutane suka ce su ja baya aka tayi wurin yan safar kwamfe suka tura kiran su da kwamseriya su zo kan su zo sai na shigo cikin gida na shigo cikin gida yana ce kashi ina wanci na tambayi uwa ta ce mini tana daki tace ba ta da la cikin take ci yana ce mata ke dai ka aje wanga mu gon abike ce take shi sai ta ce mini ba ni ba ce ba nace mata ke dai ki hadi gaskiya in ke ci nace mata tashi ki sai da ta tashi sai sai nan laluba cikin ta na ji babu komai kuma sai na shuye bayan ta sai na gaji nace ma yaro tayi ka kiro iko na can wurin kace musu su zo gata suka shigo suka zo suka ja ta suka kai
Ramadan Umbarak a matsayin shi na uba shawara ya bada kan a kafa kungiyoyin da za su tallafa ma irin waɗannan jarirai da ake jefarwa
wannan yara su akwai kungiya wadda za ta kula da su ta san masayin su ta ba su ilimi ta ba su karatu irin na mutanen garin amma ba zo a yadda su likita kwana biyu a rasa inda suke yi
kowane matakai ne kungiyoyin kare haƙƙin dan adam za su dauka don magance irin wannan matsala in cirak abu dan kungiyar horo hula ne kuma mamba ne a kungiyar kare haƙƙin dan adam na Agadez
su Allah masalolin lahin kowa da kowa ne yau kada a azama kowa da fi nan kowa ya saki aikin shi uwayen yara sun saki aikin su malumman makaranta sun saki aikin su mushannin lakwal sun saki aikin su hukuma ta saki aikin ta a samu a doki matakan da za a magana su menene matakan su mai yana aiki da doka irin wanda aka yi ta akwai dokoki namu na Niger akwai dokoki na kasashen waje gaba daya akwai dokoki wanda duk duniya ta tare da ita a yi amfani da su to mu mun rata ba hannu saman su ya kamata mu yi aiki da su don a samu a kare wa'annan abubuwan
shi kuwa Iro Malam Abdu jagora ne na jami'an kwana-kwana a Agadez kiraye da a mai da hankali wajen waye kan ƴan mata kan irin waɗannan lamurra
sai ku ga yanzu yarinya ta aihu sai ta ce ta yadda yaro maluzuma wannan da a cikin jihar ta Agadez ba san ta ba to amma yanzu dai mun ga ya fara dan yawa abinda muke cewa sai dai a yi ta kwanciya ana sensibilization ana waye kan ƴan mata
ba wannan ne karo na farko da ake jefar da jariri ba ko a kwanakin baya wani yaro dan shekara 4 ya tsinci wani jaririn da aka jefar a cikin bakar leda a nan Agadez
to Allah ya kyauta yanzu zamu bude layin mu na waya don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan abin da ke faruwa a yankunan da kuke kuma amma kafin nan bar mu shakata da wannan wakar
Mada baba ni abin roƙo ka kyautata al'amuran mu ka isan mu na tun sarautaka in ka ada mulkinka in da yi mota da ta ci to da bana ba mi turata mota tara a cikin turɓa kuma za ka man ka turata to kwanta da tabalin ba a dauka mu sokarin tsakiti haramun ne sokace roƙo haramun ne na yadda kiɗi haramun ne ba ni ka halatta ga ba
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To kiranmu na farko a yau ya zo ne daga jihar Nasarawa. Wake magana daga jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum. Suna na Shafale Katun Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malam Nazir barka da aiki.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shafale. Barkan ka dai.
Barka da aiki. Allah ya tabbatar mana da alheri.
Amin amin Shafale. Me ra'ayinka a yau?
Ra'ayina a yau shine a gaskiya bisabillahi kasan mu Najeriya muna son mu jawo hankalin gwamnonin Najeriya ga baki ɗayansu dan kam a gaskiya gwamnonin Najeriya su ne suka dakkwafar da kasan nan namu Najeriya dalili kuwa gwamnonin nan gaba ɗaya sun ƙi yin zaɗen ƙananan hukumomi kuma shi zaɗen ƙananan hukumomin nan shine ƙananan hukumomi yake kusa da talaka inda talaka zai je kai kukan shi ya samu a biya mishi bukata amma gwamnonin Najeriya gaba ɗaya sun durƙushar da kasan nan namu sun gagara yin zaɗen ƙananan hukumomi ga kuɗin da shugaban ƙasa ya kawo ya ba su gaba ɗaya kuɗaɗen nan ba su iya ba talakawa ba biya ma'aikata ba ba biya fanshon wa biya gratuity ba saboda haka muna jawo hankalinsu dun Allah dun annabi in ba suna son party din nan APC ta durƙushe ne a wannan ƙasa Najeriya ba to su taimaka su gyaro ƙasar nan dan ƙasar nan ya samu cigaba da kwanciyar hankali kuma zaman lafiya
fatan
za ku tashi lafiya nagode
to madalla mun gode bari mu tsallaka jihar Niger wake magana daga jihar Niger Hello, wake magana daga jihar Niger. To ina kyautata zaton dai layin na jihar Niger ya fadi. Kar ku manta yau Juma'a ce za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayinku. Wake magana?
Alamu ne.
Hello. Mala Adamu daga ina ake kira?
Daga Enugu.
Daga Enugu. To Adamu menene ra'ayinka? Me zaka ce yau?
To wani ra'ayi ne ake tattauna yau?
To yau dai ranar Juma'a ce zaka iya bayyana ra'ayinka akan koma menene yake damun ka ko kuma yake faruwa a yankin da kake
yankin da mu yankin da muke ciki dai muna nan muna tunanin wannan abubuwa da ya taso Allah ya taimako wa hukuma zan shiga ciki san an abin ya lafa ba
to madalla Allah ya tsara bana ba mu zaman lafiya sai kuma Taraba
yawa sunana Muhammad Kabir daga Jalingo Taraba State
to Muhammad Kabir me zaka ce a yau
eh to gaskiya mu halin da muke ciki wallahi gwamnati mu suke samu cikin matsaloli wallahi
to kamar yaya
hello
eh muna jinka kamar yaya
yawa kaga kudaden da ake ba su har ga Allah kamar misali kananan hukumomi wallahi ba a ba su komai dan ko albashi ba su iya biya to shi yasa kike gani yawanci kananan fitiloli da suke tashi nan wallahi duk matsaloli da talaga suke ciki shike kawo ina abubuwa
to kai yanzu a karamin hukumar da kake babu kana babu albashi kenan
ba a mabiyan sa albashi
to
ba a biyan albashi dan yanzu haka ko ne ya kai shekara 1 da wata 3 ba biya shi albashi ba
shekara 1 da wata 3
shekara 1 da wata 3 wallahi ba biya shi albashi ba
to Muhammad Kabiru Allah ya kyauta mun gode da bayyana ra'ayinka wane ne a jigawa
jigawa Ibrahim ne shi ne daga hadeja jigawa state
to Malam Ibrahim menene ra'ayinka a yau
ne ra'ayina na roƙon gwamnatin tarayyar Najeriya da ta dubi talakawan Najeriya ta karɓe nefa ta koma hannunta
me yasa ka faɗa haka
saboda wallahi muna shan wahala na farko gashi wutan nan ba ta samuwa take ba sannan ga gidi duk wata sai an kawo mashi har ma an ka fara abin da kake da shi a ce ba za ka rawa ba
to Allah ya sa hukuma da kake magana akan ta kuma ta ji wannan kuka na ka
amin amin ya raba
ta to madalla mun gode wane ne yake magana daga ina ake kira hello
hello
hello ina jin ka wake magana
daga Ibadan
daga Ibadan to wane ne daga Ibadan ya sunanka Muhammad Soja to kadan daga murya ka kadan me ra'ayinka a yau
ra'ayina a gaskiya shine gwamnatin Najeriya suke gaba talaka talauci
to muna jin ka
saboda basu ba tsananin kuma mai kuɗi da za su gaba abin nan
to Muhammad Soja layin naka yana da tankardan naga ya ma yanki wace magana
hello
hello
hello kana magana da Shagari Musa ne
to Shagari Musa daga ina daga Tarawa
daga Tarawa
to Shagari Musa ka dan rage radion ka dan naji kaina a farko lokacin da ne magana sai ka gaya mana ra'ayinka
sai shugaban kasar Muhammadu Buhari ya taimaka ya sa mana hannu akan magana karamar hukuma na kasa na Najeriya gaba daya
kana da hukumar Najeriya akan me me kike so kace a gurguje
a cire san ka kike don kana na ko samun jiya ki
to to mallan na taraba kai ma layin naka ina ga yayyanki da alaman muna da matsala ta layukan namu a yau da kuma da haka naga Daniel yana daga mun hannu akan cewa lokaci ya makare sai kuma wani lokacin mun sake bude layukan namu ka ci gaba da bayyana mana ra'ayinku yanzu kuma sai labarin wasanni
daga Washington DC sashen Hausa na Murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni
kulub din kwallon kwando inda mutubu silayon takara da kulub din kwallon kwando na kasar tarayyar Najeriya anda kasar ta Najeriya ta watsa mata kwallaye guda 106 sai kuma kasar ta jamhuriyar Kamaru ita kuma ta watsa kwallaye guda 91 wannan ne ya bawa kasar tarayyar Najeriya dama darewan kujeranta na zama champion na kasashen nahiyar Afirka na kwallon kwando amma dai gasar dai na tangayyara ne da ake yi na gasar cin kofin kwallon kwando na duniya sai kuma gasar kaka ambana na kasar ta jamhuriyar Kamaru anda kulub din kasar suka kwashe makonni 31 suna fafatawa a tsakanin su kulub din Edo ita ce take da matsayi na farko da maki 60 sai kuma ta biyu kulub din Cotton ta garin Garwa da maki 51 kulub din Apeges wanda ita ce take da matsayi na uku da maki 47 sai kuma wadanda suka gangara canjan layi ta 16 ita ce kulub din Racing da maki 35 sai kuma wanda take da matsayi na 17 ita ce kulub din Lions Blessed da maki 20 shida wacce ke da matsayi na 18 kuma ita ce club din Kanon ta garin Yawunde anda take da maki 26 ita ma wadannan da su ne ake ganin cewa za su iya gangarawa La Liga na kasar Jamhuriyar Kamaru aji na biyu kana yanzu dai hukumar kwallon kafa na kasar ta Jamhuriyar Kamaru FKF ta samu sababbin shugabanni na rikon kwariya har tsawon watanni 6 wanda ake ganin ya kunshi mutane guda 5 sannan shugaban rikon kwariya shine mai shari'a Jedone Happy wanda ya dauke gurbin shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru Tumbi Aroko zai rike wannan gurbin ne har zuwa tsawon watanni 6 kuma a sake sabon zabe Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Amurka ta bi sawun kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya wurin yin Allah wadai daga kausar murya akan abin da kwamitin sulhun ya kira harin ta'addanci na mugunta da tsoro wanda ya faru a ranar 11 ga watan Satumbar shekarar 2017 akan ayarin jami'an tsaron Misira a kusa da Al-Arish dake arewacin Sina tuni kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai wannan harin da ya halaka akalla ƴan sanda 18 wasu kuma suka jikata rahotanni sun ce an yi amfani da bama-bamai da aka binne a gefen hanya wajen lalata motocin sojoji da ke cikin ayarin. Wannan shine hari mafi muni akan jami'an tsaron Misira a cikin 'yan watannin nan da suka shige. Waɗannan dakaru sun kwashe shekaru suna fafatawa da 'yan ta'addan ISIS da ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda da sojoji. A wata sanarwa, mambobin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya sun tabbatar da cewar ta'addanci na ci gaba da zama babban barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasa da ƙasa ko da ya yake. Kasashen sun ba da tabbacin daukar matakai akan waɗanda suka kai harin da kuma waɗanda suka shirya da ma waɗanda suka tallafa wa kai wannan harin ta'addanci kana za a hukunta su sanarwar kwamitin sulhun ta kuma yi kira ga kasashen bisa alƙawarin da suka dauka karkashin dokokin ƙasa da ƙasa da muhimman yarjejeniyoyin kwamitin sulhun su ba da haɗin kai ga gwamnatin Misira da duk hukumomi masu muhimmanci akan wannan batu Bugu da ƙari kwamitin sulhun ya jaddada cewar duk wani aikin ta'addanci laifi ne kuma ba za a lamunta da shi ba koda kuwa menene hujjar su haka zalika ko a ina aka aikata ko wani lokaci ne ko kuma su wane ne suka aikata a wata sanarwa ta daban akan harin na Misira mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta bayyana da ta'ziyar Amurka ga iyalai da abokan waɗanda wannan harin ya rutsa da su kuma ta miƙa sakon samun sauƙi cikin gaggawa ga waɗanda suka samu rauni a cikin harin. Miss Nauert ta ce za su ci gaba da ba da goyon baya ga Misira yayin da take tinkarar barazana daga 'yan ta'adda. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda da shine muka kawo ƙarshen shirin mu na yau amma kafin nan ga Grace Alher Abdu da labarai amma a takaice.
Wani bom da aka rahada a gida ya fashe a wani jirgin karkashin kasa yau da safi a birnin London ya kuma jiwa mutane 29 rauni a wani lamari da 'yan sanda suka bayyana a matsayin harin ta'addanci. Ma'aikatan gaggawa sun ce babu wanda ya ji raunin da ya zama barazana ga rayuwarsa suka kuma ce tuni aka sallami 8 daga cikin waɗanda suka ji raunukan kuma bayan an yi musu jinya. Luke Wamsley wani wanda fashewa ta auku daure da shi ya bayyana cewa ya ji wata ƙara mai ƙarfi a hagunsa da ya waiga sai ya ga walƙiya hayaki kuma ya tunduke daga nan sai aka fara turmutsutsu aka fara tattake mutane.
To madalla ta takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu amma da din Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da injiniyan mu Derek ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya